gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a saurare barkamu da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 30 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu magana ne akan muhimmancin ilimi ga yara mata.
Ke Zara'u, muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da matasa akan muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata. Binta, gare ku.
Musalama baka mu saki sada da ku a cikin zauren mu ne yau da gobe. A yau muna tare ne da baki wa inda zamu tattauna da su akan wani abu mai muhimmanci a rayuwa, wato ilimi. An sani ilimi kamar yadda ake yi masa kirari shine gishirin zaman duniya. To amma mai sauraro, ko ka sani ko kin sani da wani bangare ne ilimi yafi muhimmanci a gare shi, wato tsakanin mace da namiji? A wannan zauren namu a yau muna tare ne da matasa da kuma dattijai ma da zamu tattauna da su akan muhimmancin sa, kuma da wani bangare ne kuma ilimi yafi muhimmanci, wannan ilimi kuwa wato na zamani ko kuma na addini ko na al'ada. A zauren namu akwai malama Khadija Sa'ad Muhammad, malama Aisha Suleiman, malama Karima Mu'azu, sai malam Labaran Umar, sai kuma madam Laraba Tanko da malam Musa Abdurrashid da Ismail Zakari. Malamai, barkamu da zuwa. To zauren ma mun samu akwai adalci a cikin cewa an rawa kai, mazan ma sun zo domin su faɗi nasu ra'ayin a game da wani bangare ne saboda ilimi ya cancanta a ce ya fi yawa ko su an fi samu a bangaren fiye da ɗayan. Zamu ji an ce so ne, amma son kai ya fi. Ko a cikin wannan zauren namu akwai son kan da za a nuna ko kuma ana tare? Matan ne ko mazan? Shin wani bangare ne kuke ganin a wannan bangaren su ya kamata a ce su suke da ilimi, ko kuma su ya kamata a ce an fi samun su a bangaren ilimi fiye da ɗayan bangaren? Ku ne ko su ne?
Ina ganin ya fi a ce ilimi ya fi yawa a wurin namiji. Dalili na kuwa shi ne namiji yawanci shi ne ragaban gida, kuma namiji yawanci shi ne shugaba. Idan ya yi ilimi kuma aka dace yana aiki da shi, yakan assasa yayi kokari mabiyan shi su ma su yi kokari su yi ilimi.
To kuka ji kina da ji ya ce namijin ya zama mai ilimin, mace ita kuma ta zama kila finkiya.
Eto gaskiya ya soya ɗayan jani kaɗan, saboda kalman da ya faɗa namiji shi ne ragaman gida. Idan ya zama na cewa namiji ya samu ilimi mai yawa, to zai taimaki iyalan shi tun daga matan shi har da ƴaƴa gaba ɗaya. Saboda su da dama za ki ga idan mace ita ce take da ilimi, namiji bai da ilimi, to idan zama ya haɗa su ana samun saɓani sosai. Ko da ta so ta amfani da ilimin wurin tafiyar da al'amura, kasancewa shi ya jahilci wasu abubuwa da yawa, sai abin ya koma tashin hankali a ƙarshe sai zama ga ilimin, amma ita ma ba yanda za ta yi ta amfani da shi, saboda dai a zauna lafiya da gudun haɗa.
Wato jagoran ya kamata a ce ya sani,
ya fi shugabanci sani.
Wannan a zamantakewar auratayya kenan. To inda wannan da muke magana dai na san ba ilimin zamani kawai muke magana ba, har da ilimin gargajiya da kuma ilimi na addini. Malam Labaran Umar, me zaka ce a game da maganar ilimi?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko dai kafin mu wani abu mai kamar jayayya ko gogoriyo na wane ne yafi ba da tasiri a al'umma wajen ilimi sai mu san meye ilimi kuma meye mahimmancin sa kuma dukkan masu saurare za su ji na dan furin jayawa bangare guda ba zan rinjaya bangare guda ba saboda sahibu da adra bidarhi mai daki shi san inda ruwa yake mai zuba inda na sani shine zan yi magana gurgurdan hali ilimi da farko shine riskar abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ka riski abu a hakikanin yanda yake ba tare da shakka ba ni ba ana ka fahimce shi a zahirin zatin sa shine ta sai shi rayuwa ce wani ilimi ne daban addini ne al'ada ne ka dai san abun a zahirin yanda yake
wato sanin shine ilimi
to idan muka duba kuma mahimmancin sa wani abu ne wanda yake dai fadin sa kamar tambihi ne amma maimaitawa ne ba wai ba a sani bane mahimmancin ilimi idan ka koma a bangaren rayuwa shine ka san yanda zaka mu'amalanci duk wanda kake mu'amala shi wanda sakamakon haka mu'amalar ta haifar da amfani to shine fa'idar sa to idan muka duba kuma tsakanin mace ko maza da mata wani ne bashi ilimi kuma muhimmanci duka gaba daya Allah subhanahu wataala ya wajabta mana neman ilimi
wato mace da namiji ba bambanci
ilimin mata yafi tasiri a al'umma fiye da namu maza
wato in san samu ne ya kamata
ake mace san samu ne mace ta zama ita ce take da ilimi sosai saboda dalilai kamar haka na farko daidai gurin da namiji yake shiga ya kai wani sako wanda mace ba ta shiga na biyu turawa sun ce charity begins at home su ne suke fara tarere kowanne mutum namijin ne mace ce ne a farkon rayuwarsa daga tsumman goyo har zuwa shekaru kamar 15
kuma wannan ma ilimi ne
kafin a saki mutum ya fara neman ilimin da kansa idan ya muruwa a lokacin za ka ga rayuwarsa tana da bambanci da wanda bai muruwa ba bari mu dawo misali idan aka ce wancan yaron A ya muru uba yana da ilimi yana da tarbiyya sosai amma yayi kuskuren uwa wancan kuma yaro na B ya muru uwa tana da ilimi sosai tana da tarbiyya sosai amma yayi kuskuren uba kun ba wata hikima da iko na Allah ba wannan da ya muru uwa sai ya fi hawa kan hanyar da ya dace saboda tun farkon rayuwarsa yana mu'amala kowanne minti da mai ilimi shi uba idan ya tafi neman abinci sai ya dawo
to watan dai ana ka ganin ko mahangar malam fifita ko baiwa mace ilimi ana ka ga yafi a ce namijin aka rinjaya a
gaskiya ne
malam malam haba ko muke gwagwarmaya da mata sama da kasa shin kina ganin a gwagwarmayan nan ma har akwai lokacin da ya kamata a ce an bata ilimi yana da amfani a rayuwar yayanta
bare da gaske ita ilimi da muke magana akai ilimi ne ya kamata a ba mace ilimi sosai domin abin da yasa nace haka yaro tun daga farkon haihuwa uwa ita ke tun daga kwana biyu da ta haifi yaro nan ta san abin da za ta yi mishi domin ya yi mishi kyau a rayuwar shi lokacin da za ta ba yaro nonon nan domin ya biya mishi bukata ita ta sani so yaro nan shi ma yana tashi girma yana shan nono ma yana kallon rayuwar uwa kaga ko idan ba uwan ba ta da ilimi da za ta ilmantar da wannan yaro ita uwa ta riga ta san menene damuwar shi da yaro ya fara hakuri da yana cizanta a nono ta riga ta san menene damuwar shi
wannan da bangaren sauran matan malama Karima ana cikin wani duniya ne wanda gaba daya ya zama dai dole kai ya waye wato dole ne idan zaka yi rayuwa ya zama rayuwar da kowa zai iya karban ka hannu biyu sai kai rayuwa ta wayewa kuma rayuwar ta ita ce wanda za ka iya amfani da abubuwan fasaha da kimiyya a ba mace mace ilimi irin wannan bangaren ko kuwa dai wannan bangaren maza ne
mata suna da rawa da za su iya takawa a bangare wannan babba domin ni a gani na ma mace ita ta fi cancanta ta ba ta samu ilimi fiye da namiji domin idan mace ta samu ilimi to kaman duka al'umma ne suka samu domin mace ita ce a cikin gida ita ce mai tafiyar da komai idan namiji ya fita gida baya nan mace ita ne fa a cikin gida ita zata tarbiyyar ta ita zata yi kaza ita zata yi kaza to idan wannan mace bata yi ilimi ba kaga akwai matsaloli wani idan ya taka kafa ya fita gidan shi tun safe iyalan shi ba za su gan shi ba sai dare to sannan idan kuma mace ta yi ilimi zata tarbiyyantar da ƴaƴanta wani ma zai dauka example daga makwabta irin tarbiyyar da ake yi a wancan gidan shi ma ya dinga yi dan haka ni a gani na to ilimin ƴa mace yana da muhimmanci ma sama da ilimin ɗa namiji duk da kowane bangare ya kamata a ce akwai ilimin amma na ƴa mace to ni a bangare na ina ganin shi ne babba
kanya wannan ba san kai bane mallam Aisha Suleiman kina jin an ce wai a ba wai mace ilimi saboda ƴaƴanta shin ma'amalarta da sauran jama'an garifa banda gidanta da mijinta
gaskiya ni ma ina rinjaye da goyen baya a ra'ayina ga a ba mace ilimi dan shi ya fi cancanta saboda halin ma yanzu da ake ciki in mace ba ta da ilimi a duka bangare biyu da na addini da na zamani to gaskiya akwai matsala saboda yau in aka ce kamar yanda yanzu rayuwar nan ta canza mata ake mutu ake barin su da ƴaƴa duk fa wacce aka mutu aka bar ta da ƴaƴa ko kuma rabuwa haka ya shiga tsakaninta da miji to zaka ga in dai ƴaƴan nan suna kusanci da ita to gaskiya sun fi ingancin rayuwa saboda meye tarbiyyar da zaka ba su tun daga farkon rayuwar su ita ta san tarbiyyar da ta daura su akai shi dama namiji fa idan ya riga ya fita gida to sai fa mace ta ganshi duk wani ragama na gida a hannun mace yake da kulawar ƴaƴa da cin su da shan su da duk wani dawanya yau in namiji ma ya fita ya ce ni ba ni da yanda zan yi to zai tafi ya ban mace dan fa sai ita ta san yanda za ta yi sai Allah haka za ta shiga ta fita ta san yanda za ta ba su abinci in kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a tanin ne ƴaƴan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za ta dan su ci a gida to nan ma ba
kula da lafiyar
da lafiyar su da waye nan ma fa ba karamin aiki bane mata suke taka rawa akai
wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai ta gare
ki
to an yi mallam Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai kai da shi
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zaurin domin jin yadda aka kammala tattaunawar
mun kuma a game da mace mai ilimi ba mai zurfin hankali akan wannan bangaren to a tanin ne ƴaƴan ma suke samun lallacewa game da ma abincin da za su ci a gida to nan ma ba
kula da lafiyar
da lafiyar su da waye nan ma fa ba karamin aiki bane mata suke taka rawa akai
wato ilimi ne yana da muhimmanci ba sai ta gare ku suke to an yi mallam Musa duk wannan san kan da mata suka faɗa kai kai da shi
to ke san duk lokacin da ake bayani ko akwai yanda Allah ya hore masa yanda zai yi bayani da magana yanda mutane za su fahimta ni a nawa a ra'ayin kaina ina ganin duka bangare guda biyu da maza da mata
ko ne ya kamata ya samu ilimi dan aka ce mata kada yin su kuma za ilimi sai ga ko na ba aure
kamar menene kenan
abin da yake a wurin ko shine cewa ai maza su ai su ma maza suna fita cikin dan uwan su maza su mu'amala da dan uwan su maza a waje kamar wurin kasuwa da sauransu idan baka da ilimi ko magana kai zaka ga ana nuna ka da hannu
wato yana nuna bambanci ke
sosai kuwa
wato da mai ilimi da mara ilimi
akwai bambanci sosai ma kuwa akwai bambanci ko a zamantakewa ne da kullun ko a wurin aiki in Allah hada kai jarba ka da wanda bai da ilimi za a dinga samun matsala wato matsalolin da za a samu suna ta yawa ba ma kaɗan ba
wato shinkafa ba za ta haɗu da wage ba
ba zai haɗu ba ko an haɗa ma dai to an san abin da aka haɗa shine kawai gaskiya kai tsaye ya kamata kowa ce yana da ilimin sa mata akwai gurin da ya kamata suna da ilimi kamar yadda ga mutane suke ta magana cewa gurin tarbiyyar yara yana da kyau mace uwa al'umma ne amma shi ma namiji in dai zai fita haka gurin abokan aikin shi da sauransu in bai da ilimi akwai magana guda ɗaya ne zai sai ya fasa taro kowa ta shi ba shi to kin ya kamata a ce kowa yana da ilimi to shi ne kawai abinda zai kamata a yi ni tsokacin ran kenan
mallam Musa ya iya kokarin saurin ganin cewa bai nuna san kai ba ya ce kowa ya kamata ya zunduma cikin neman ilimin nan dai to malama Khadija nake gani akwai wani bangare na ilimi da kike gani mace ka ta shiga jiki akwai wani iyaka da kike ganin za a iya wa mace kokko duk ko ina ma za ta iya tsomawa
a gaskiya ilimi bai kamata a ce ma akwai wani ilimin da za a takaita shi a ce wannan kawai ya takaita ga mata ba wannan ya takaita ga maza kowane ilimi yana da muhimmanci zama mutum ya iya saboda shi a rayuwa yana rayuwa yake tafiya akwai ilimin da zaka iya gani ba komai bane a wurin ka
kuma ba rayuwa mata ba ta
to wani da tana wani dalili zai kai ka wurin sai ka ga albarkacin kana da ilimin wannan abu ka warware matsalan da ya bullo maka ta wannan wurin salin alin ba ma tare da wani yaji ko ya ma san me kake ciki ba so gaskiya ilimi bai kamata a ce akwai iya adadin inda ya kamata mace ta tsaya anan ba ko kuma maza ga iya inda ya kamata su tsaya ba kowa kawai
ko kuma a ce ba a wannan ma wurin kwata-kwata ba kamar misali da injiniya so shi wani maza ke
ko a ce me ya kai mata gona
eh ya kai mata gona bane kana jin ana cewa me ya kai mata gona abubuwa da fanni daban-daban wanda maza su aka fi samun su da yawa yanzu musamman a nan arewa idan aka gama can arewa ta taho wurin sai ka cewa me ya kai ta ba wurin ta bane shi akwai bangare da yake zalla na maza ne
akwai irin wannan zarge-zarge da yake fitowa daga bakin musamman mu arewawa idan muka ga ƴaƴanmu mata sun kutsa cikin wani fage na ilimi kuma abin da ke kawo zarge-zargen shine abu guda biyu za a yi mamakin hada waɗannan abu guda biyun abubuwan guda biyu su ne al'ada da addini al'ada ta mutanen arewa suna ƙyama yawancinsu gwa mutsetseniyan matansu da maza sai kuma addini ya zo shi ma yana kyamar gwamutsetseniyar maza da mata to idan kuma aka ce mace ba za ta kutsa cikin waɗannan ilimomin ba akwai matsaloli ba mu ɗauki gaba ɗaya ilimi na boko ɓangaren likitanci idan aka ce mace ba za ta zurfi ba anan waccan kyamar har abada ba za a samu mata magani ba matarka a matsayinka na pastor ko matsayinka na liman ta kamu da naƙuda ko ba ma guje ne mutum bai da addini yana da kishi sai aka ce babu likitoci mata da za su iya mata aiki sai namiji sai ka ji ba daɗi to wannan rashin jin daɗin ya sa tilas ne a ban mata su yi ilimi mai zurfi haka ko wani bangare na ilimi idan akwai ilimin yaƙi ma to kamata ya yi mace ita ma ta yi zurfi a kai saboda suna da fa'ida a wannan gurin to amma idan aka ce babu ba su da ilimi ko kuma an tauye musu an yi musu iyakar inda za su iya zuwa to akwai matsala
wannan da kai magana kan ilimin yaƙi da sauransu kenan dai a addinance kenan mace ba a hana ta misali aikin soja ko aikin ɗan sanda ba kenan
eh ba a hana mace aikin soja ko ɗan sanda ba amma anan ya zama akwai tsari
to bari mu koma inda muka fito cewa muna magana ne akan maganan dacewar kowane fanni na ilimi cewa mace ma ta shiga ciki kuma har yanzu cikin ku babu wanda ya yarda cewa akwai wani fanni da aka yi mace iyaka a ciki ta wani hanyoyi ne ma za mu iya ci gaba da ƙarfafawa wa mata musamman wanda suke da sha'awar zama wani abin da ba a san mata da shiga wannan ɓangare ba ta yaya za mu ƙarfafa wa iyaye don su bar su
za a iya ƙarfafa musu ta hanyoyi da dama kamar magana da na yi a farko na cewa na magidanci shi ne kan gida idan ya zama na cewa magidanci wato ma'ana mai gida yana da ilimi to shi ne zai iya gane cewa saboda shi zai bada izini shi yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta idan ya zama magidanci mai gida bai da ilimi to duk abin da ya zo na amfani kawai shi zai kau da kai a kai amma idan yana da ilimi shi ne zai iya ganewa kamar misalin da Malam Labaran ya yi ana kyama namiji likita ya taba mace amma kuma iyaye ba sa so ƴaƴansu su je su yi karatu mai zurfi saboda suna ganin mata ne amma kuma ba su so wani daban ya taba ƴaƴansu to ashe dole sai ka yadda kai ka bada naka dan ko ƴar ta je tai wannan ilimin wanda idan ta samu za ta dawo sai zama ita ce za ta yi kaman makarantu na secondary da muke da shi in bada misali iyaye da yawa suna kyamata a ce malaman ƴaƴansu maza ne saboda a wannan lokacin yara sun fara girma sun fara shiga munzuli na balaga kuma akwai malaman su maza da iyaye ba su san wasu abubuwa da yake kasancewa to idan ba a bar ƴaƴa mata sun yi karatu ba wanda su ne za su iya zama malamai su koyar da mata ƴan uwansu to har abada muna nan malamai mazan nan da ba a so su fa za su ci gaba da koyarwa sannan kuma mata da aka aure su suna cikin gida suke buƙatar ilimi su ma fa dole malami namiji za a bari ya koyar da su amma an yi hakuri wasu matan dole su koya a wurin wasu mazan to daga nan an dauke sai ya zama mata za su ci gaba da koyar da mata ƴan uwansu sannan maza su koyar da maza ƴan uwansu sannan kuma duk da haka kan maganar da ya faɗa dazu idan matan suka yi yawa a cikin aikin da ake yi da kuma goyen bayan mazan shine har za a iya fitar da tsari cewa to idan mace tana sha'awar ta aikin dan sanda za ta zama mace mai aikin ɗan sanda amma tana kula da sashen abin da ya shafi waɗanda suke rashin ji mata kamar yanzu misali a ce wata ta yi sata wata ta kashe kishi yadda sai ya zama mata ne za su shiga cikin gida su namijin ya zo ko da ya ga ɗan sanda ba zai ji damuwa ba idan ya ga mata ne kai tsaye za su shige cikin gida su yi bincike da doka ya ba su dama da sauransu
to amma akwai waɗansu ɓangarori na misali sana'o'i wanda shi ma duk abin da ya danganci da ilimi ne a za ku ga mace ta tana makaniki na gyaran motoci wani abu ne wanda a cika samun mace ba musamman na arewa sai ka ga amma da za a ga kila sai ta zai da jarida da sauran mallan da ganin to abu ne wanda kuke ganin tun da ita mace ta je ta aikin
ni ba gari da ba wani iyaka wanda aka ce mace ba za ta yi ba sai dai ita ta san waye ita ta san kanta duk inda ta shiga ta kare kanta to sai kuma aka wayi gari aka gaga mace tana engineering kila ta iya gyaran mota mota na ta lalace ta huda wani wuri mata ne kawai za su yi ta shiga suna kawai maimakon ke kina shiga kina mu'amaloli da maza kamar wani ci gaba ne da aka samu yanzu alhamdulillah mata suna aikin dillanci a da maza ne suke aikin dillanci ya cancanta mace ta nemi ilimi a duk inda take neman ilimi wajibi ne akan mata
anya wawa gani akwai wani abu na kasa da mana suke ganin gina muna da shi ne ba za mu iya ba ne ba wai kila addini ko al'ada ya hana mu ba ne an tausa mana ne a cikin zuciya mu cewa ba za mu iya ba
ni a ra'ayina ba wai maza suna ganin cewa ba za mu iya ba ne kamar suna gani abin yana dan ba su tsoro ne saboda idan ya zama na duk abin da suke yi mu ma muna yi kuma mun nuna za mu iya to ba bambanci kenan da me za su dan firgita mu ana wakwafin ku amma kamar yanzu da kika yi maganar gyaran mota yana da muhimmanci saboda wata rana zai iya yiwa mace ta dauko mota tana tafiya a inda mota za ta tsaya mata babu kowa in ya zama babu abin da za ta iya yana zama damuwa mata da yawa suna haka sai mace ta fito ta yi ta kokarin tare wasu masu mota saboda su taimake ta to kuma kun ga abin da ake gudu bai yi ba samu ba ke namiji yana ba matan shi mota ne saboda katta hadu da wani a motar haya katta magana da wani ya zama ita kadai za ta inda za ta to mota ya tsaya ta rasa mataimaki dole ta nemi taimakon na hanya wanda in ta dan iya ko kadan ne za ta dan tsaya ta fito ta gyara wanda idan aka ma samu hakan sai kiga maza suna wuce a mota suna kallo
shi dai duk abin da mace
ya wuce suna gani wannan fa kamar na dan me yasa mata suka kai kansu wurin dan ko shekaran jiya akwai wata da naga ta rubuto a wani group da muke da shi a shafin WhatsApp take murna cewa a taya ta murna yau burin ta ya cika ita babban abin da take so a rayuwarta ta zama kafinta kuma gashi yau tana yi ta dauko mana da bidiyo tana hada gado tace abin da yasa saboda ta sha hawa gado kala kala akwai abubuwan da bai kai mata tai bayani ba a gane ba wanda ita tana gani idan ta yi shi za ta fitar da abin da take so to kuma ta zo tana yi wanda ko ana ta mamaki ga hijabi biyu biyu ga abun danna kusa ga gam ana ta aiki to gaskiya al'ada
idan mutum nan babu wani bangare da mace take da
na kasu ya ne babu kawai ra'ayi ne da wasu da suke da kiyaye da ba su saba ba amma
ba ba ta da mamba
ai ba komai bane duk abin da maza ke yi mata ma suna kan dai ne kamar da malama Khadija tace abu dai ne
ba za mu yi ba la
ba
babu shakka akwai tunani na maza na cewar idan suka bar matansu suka kai ga wani matsayi na samu za su mallake gida
to jahilci
amma menene yasa haka take faruwa idan ka san matar da ka aura ta san zamantakewar aure ta san ƴaƴanta da kuka haifa tare ƴaƴanka ne takamar su kai ne abin takamar su ta san cewar ita riga ce gare ka, kai riga ne gare ta. Idan mace tana da ilimi babu tarbiya, to akwai matsala. Shi yasa kuka ji suna cewa ba sa son mace mai zurfin karatu.
Wani lokaci dalilin da yasa mazajen da suke gaba da su suke hana su ƙara ilimi ko su nisa abin da ya shafi kasuwanci ta bangaren ilimin da suka samu, kamar yadda aka bada misali wani aiki ko sana'a namiji ya nuna mace ba za ta yi ba, duk yana daga cikin mu ma yanda matan muke tafiyar da zamantakewa a cikin gida. Duk yanda mace take ganin cewa za ta fara hada kafada da miji saboda ta kai wani mataki na ilimi, to za ta fado ƙasa, kuma dole za ta samu matsala tsakaninta da miji, saboda dama namiji a kullun yana da wannan fargaban kada ta zo ta nuna ita ce fa za ta kwace gida. Kullun ta sa a ranta shi fa shine shugaba, ko ya fi ta ilimi, ko ita ta fi shi, ko ta fi shi kuɗi, ko ya fi ta kuɗi. Ita dai tana wannan girmamawa na zamantakewa na auratayya wanda al'ada ya zo da shi, da addinai suka zo da shi, mace ta tsaya akan wannan turban. Ilimin ta te amfani da shi wurin ta, ai ko mutum bai da ilimi akwai yana za ka yi amfani da ilimi cikin hikima ku zauna lafiya. In ka ga cewa ilimin ne matsalan ku, a cikin ilimin za ka yi amfani da shi ka nuna sai shi cewa ilimin ba fa matsala bane, ci gaba ne, kuma ya zama yana gani a zaurin ƴaƴan shi. Saboda wata za ta yi ilimin da ake fada, ta yi zurfi, wata har ta zama professor, amma a cikin gidanta ba za ka ga alaman uwar yaran nan professor bace, ba ilimin a cikin gidan, kawai tana hidiman neman kudinta ne da ilimin, wanda wannan ma yana sa wasu maza su ga to me ye amfanin baki dama ki a cikin gida, ba a ganin wannan ilimin,
babu
wannan girmamawa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Aikin hannu za a koya wannan sai da ilimi. Ni zai kake so wannan sai da ilimi. Ilimi haske ne.
Masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin dadin shirin, mun sami kiran mu na farko daga Kaduna. Da wa muke magana?
Hajja, barka da aiki.
Yawa, barka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, yau dai ka ji maudu'in namu, me zaka ce akai?
Eh, akan ilimin mata ko?
Haka ne, muhimmancin bawa ƴaƴa mata ilimi.
Eh, gaskiya ne. To Hajja, gaskiya ni a misali ma a ce mutum yana da ƴaƴa biyar, a ce hudu mata ne ɗaya namiji, har garan ce gare ba ƴaƴa mata uku ilimi kafin ma ya fara ba ɗa namijin nan. Saboda su mata manzan Allah ya gaya mana su ita uwa makaranta ce gaba ɗaya, saboda darajarta da ilimin da Allah ya bata za ta ilmantar da ƴaƴanta da al'umma. Ko a gida in ana zo za ki ga inda mata da yawa, in akwai mai ilimi ɗaya za ki ga sauran suna ɗan zuwa suna ɗan karatu gudan ana zaman lafiya a cikin gida. Cikin ga ilimin mata na da mahimmanci a cikin rayuwa, wanda Allah ya sa da kuma za mu ci gaba da ba da ƴaƴanmu mata ilimi ta iyayen da ƙarfin mu ya tsaya. Fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode da wannan kira naka. Sai kiran mu na gaba daga Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu ne, rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah, sai dai dan yi korafi kadan, suna dan cinye mana lokaci ɗan uwa. To bai wannan masu tattaunawa ya kamata an rika rage mana lokacin,
domin to a gurguje me zaka ce domin lokacin ne yayi halin nashi.
Yawwa, to abin da ya kamata gaskiya al'umma su rika tsayawa suna ilmantar da ƴaƴa mata din nan, yana da matukar muhimmanci. Saboda yau idan mace ta ilmanta guda daya za ta iya karantar da mutum dubu. To kin ga kuwa ilimin ƙamata shine abin da ya kamata. Kuma tunanin da wasu suke magana cewa idan ka aure mace tana da ilimi sosai, idan ka ga ce maka
wani Alhaji Musa anan zamu dakatar da kai, muna bada hakuri lokaci ya halinsa. Anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti, kuma ya hada shirin Daniel Brown da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.